wanda ya dace da 10/7/2026, lokacin insha Allah azhar 12:18, la'asar kuma 3:08, magariba karfe 6:07, isha'i kuma karfe 8:05, alfijir kuma karfe 5:29, fitowar rana kuma karfe 6:11. A cikin karatun mu na littafin Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, muna cikin kitabun nikah a babin wato 'Ishratun Nisa. A darasin mu da muka gabatar na baya can, akwai hadisin da muka tsallaka wanda wani ɗan uwa ya tunatar da mu cewa mun tsallaka wannan hadisin, shine hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma ya ce, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da mikin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, law anna ahadakum, da a ce ɗayanku, idan arada an ya'ti ahlahu, idan ya yi nufin zuwa ga iyalinsa wajen saduwa, ƙala sai ya ce, bismillah, allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana, da sunan Allah zan aikata wannan aikin kuma, ya Allah ina roƙonka, shine allahumma jannibna shaitana, ya Allah ka nisantar da shaitan daga baranmu, ka nisantar da mu daga shaitan, wa jannibi shaitana mimma razaqtana, sannan ka nisantar da shaitan daga abinda wato ka arzuta mu, wa jannibi shaitana ma razaqtana, Allah ka nisantar da shaitan daga abinda zaka bamu na arziki na zuri'a kenan. Idan mutum ya faɗi wannan addu'ar, fa innahu in yuqaddara bainahuma waladun, wato shi lamarin idan Allah ya kaddara wato ɗa a tsakaninsu a irin wannan haɗuwa da aka ambaci sunan Allah, fi dalika a cikin wannan haɗuwar nasu, lam yadurrahu shaytanu abada, har abada shaitan ba zai cutar da shi ba, shaitan ba zai tasiri a kan shi ba. Muttafaqun alayhi, wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi da wasu daga cikin malamai ashabu sunan. Wannan wato hadisi ne wanda yake yana da matukar muhimmanci kamar sauran hadisai, amma wannan abin da yasa na faɗi haka saboda da yawa ana gafala. Wani ma za ka ga ya yi aure shekarunsa nawa, yana da ‘ya’ya nawa, amma bai san ana wata addu’a ba yayin da mutum zai tare da iyali. Wani kuma ya sani amma sai ya shagaltu da wani abu, wato shi sha'awarsa yake dubawa ba wai ya ba yana da nufi a cikin wannan saduwan ba, sai ka ga sha'awarsa yake tunawa bai ambaci sunan Allah ba, ita bata ambaci sunan Allah ba. To duk lokacin da ba ambaci sunan Allah ba, yayin da mutum zai tare da iyalinsa, shaidan zai zo ya haɗu da su, shi ma zai tare tare da shi, suke tarewa da iyalin. Yadda shi yake gamsuwa haka shaidan din yake gamsuwa, sai wannan haɗuwan da shaidan ya shiga din sai ya yi tasiri wato akan ɗan, sai kaga yaro ya zama shaidani shaidani, ya zama bayyaji. Sai ka zo kana cewa wannan yaron bayyaji, shi bai gaje ka ba, a'a kai ne kana da gudunmawa kai ma. Kuma yana daga abin da zai taimaka ga wannan ɗin, matar da kuke tare ita mata sani, ita mata yi wannan addu'a, bismillah allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana, ko kuma in ta ga za a tare sai ta tunatar da kai ma, kai ma ɗin sai ku yi addu'a, kaga taimakon Allah yana tare da ku idan kuka yi addu'a. Amma kai hankalinka na wani waje, wani ma yana kallon fina-finai ne na tada sha'awarsa, sai an ga fina-finai na tsalaici, sannan ma tukun mutum zai ce to yanzu zai motsa, to kaga a lokacin nan babu ambaton Allah, kuma an gayyato shaidan, shi baka gayyace shi ba, yana zuwa balle kuma ka kai masa goron gayyata, to kaga zai zo da karfinsa ya ga cewa kai abokinsa ne, abokin zamansa ne. to ambaton sunan Allah shine shamake tsakanin wato mutum da shaytan a dukkan halaye. Shi yasa duk wani motsi da musulmi zai yi akwai addu'o'i da aka karanta, ba wai addu'a ko zikiri ba sai lokacin da ka zauna bari in yi azkar ba, a'a akwai azkarin da aka kayyade musu lokuta, amma akwai azkar sakakku kuma wanda ba su da lokaci. Ko da wanda aka kayyade musu lokacin da mutum yake kulawa, to sai ka ga mutum ya ambaci Allah a lokutan sa masu yawa. Idan zaka tashi daga bacci akwai azkar, in zaka shiga bayan gida, in zaka fita, in zaka sa riga, in zaka cire, in zaka ci abinci, in zaka hau abun hawa, in zaka shiga kasuwa, in zaka shiga masallaci, duk wannan akwai azkar da zaka yi. In kaga wani Allah ya jarrabe shi da wata musiba, in ka ji rasuwar wani, in ka gagawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan zikiri ne. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaga abun ni'ima kana alhamdulillah. To wa'annan lafuzza suna tare da kai kullun, to shaydan ba zai samu karfi akan ka ba. Anan kace wa jannabi shaytana ma razaqtana, Allah ka nisantar da shaydan wato daga abin da ka arzuta mu. A cike nan da arziki ne, arziki an ce yanzu Allah ya bani arziki sai mutum tunanin sa ya jiga kudi, a arziki wato ma'ana ce mai fadi, in kudi ne za a ce kudi, amma an ce Allah ya baka arziki, Allah ya arzuta ka aka sake, to lafiya arziki ne, an ce kurjiki. Idan mutum bai da lafiya, in akwai kudin ma me zai yi? Kudin ba zai yi tasiri ba, ka gani? Saboda haka abin nan lafiyan jiki arziki ne, kwanciyar hankali ma arziki ne. Sannan kuma wato mutum ya zamanto yana da wato amfani ga mutane shi ma arziki ne. Kyakkyawar mu'amala arziki ne. Wani zaka ga ba zai iya kyakkyawar mu'amala da mutane ba, wani ba zai iya yi alkhairi ga mutane ba, amma kuma Allah ya bashi. To kaga arzikin suna da yawa. Sannan iyali, ka samu mace saliha arziki ne, ka samu gida ya mai yalwa arziki ne, ka samu abun hawa wanda ba rikici shi ma arziki ne. Ko keke kake hawa, in ka ce ya dinga sinkewa kana hadawa, kaga hannunka da riganka sun yi datti, kaga akwai matsala. To arziki yana da fadi, saboda haka mutum ya dinga roƙon Allah ya bashi arziki. To anan da yana cikin arziki. Sai kace wajen nabi shaytana ma razaqtana, to wannan na da ne. In kuma mutum zai nemi iyali ne, iyalin kanta da zaka nema na aure, ita ma akwai addu'o'in da zaka yi Allah ya baka saliha ta iyali. Saboda muhimmancin wannan ne, rabbi habli min as-salihin, ko kuma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, kaga ana roƙon Allah ya bada zuri'a tayyiba, iyalin ne, ƴaƴan ne. Idan Allah ya baka salihan ƴaƴa, ka huta, za su zama suna da tausayi gare ka, in kai umarni za su bi ka, ba su dinga jawo maka rigima ba, an ce kuka ko mai jawo uwa jifa ko, to ƴaƴan kuka. To sai ka ga mutum ƴaƴan san Allah ya sa suna da natsuwa, Allah ya azurta shi da ƴaƴa salihai, to ba yi da matsala. In sun fita alkhairi za su kawo, in an ga an yi wani abu ma, in an gan su a wani sashi a wannan yaran gidan wani ne, su ba halin su bane. To amma in wanda ba wannan din bane fa, wanda ba a yi azkarar Allahumma jannibna shaytana ba, kawai ba an je an kawo yaro ya zo duniya, sai kaga yaro tun yana jariri yana hararan baban, in ya zalima baban idon sai ma ka hura zai rinse. To sai kaga yaro ya tashi da wani hali. Kuma bayan an haihu din ma a dinga yin addu'a, kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya karantar ana wa yara addu'a na Allah ya kare su daga sharrin shaytan. Wannan kenan, Annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana mana ladabi yayin da mutum zai tare da iyalansa. Kaga kenan tarewa ibada ce, wato kana neman zuri'a ne, kamar yadda Allah madaukaki yake cewa nisaakum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum sai ta waqaddimu li anfusikum, to mutum ya gabatar da ambaton Allah kafin wannan aikin. Kuma wato ambaton Allah a wannan lokacin, mutum idan bai iya ambaton Allah ba kafin nan, in ya fara yana iya ambaton Allah a cikin yi din ko a zuciyarsa, don shaidan din ya nisance su in har yana tare da su a wannan lokacin. Ba makawa, in dai ba ambaton Allah shaidan yana tare da su. To amma ambaci Allah sai kau daga wannan wajen. Shi yasa yana da muhimmanci a yi addu'a, shi yasa wannan mina Maryam nan gatumar Maryam imratu Imran tana neman lokacin da take addu'a Allah ya bata zuri'a tayyiba. Tana cewa wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ya Allah, ni ina ne wato addu'a, ina neman kariyarka ga ita da zuri'arta, ka kare su daga shaydan abin jifa. To sai Allah ya karbi wannan, sai bata wato ya bata Maryam, kuma Maryam kuma ta zaifi Annabi Isa alaihi salam, wanda dukkan su masu albarka ne. To dalili na neman kariya daga shaydan, malamai suka ce asbab din suna da yawa. Akwai asbab na zahiri, akwai kuma asbab na ma'anawi wanda ba zahiri ake gani ba. Kamar yanzu idan mutum yana addu'a Allah ya kare zuri'arsa daga shaydan, wannan asbab ne wato na ma'anawi, kana addu'a Allah ya kare su. Kuma hakan nan ana son mutum ya nemi kariya ga ƴaƴansa bayan ma sun zo duniya daga duk wani abin da yake na zahiri. Kana musu addu'a kuma kana neman ka kare su, kana kiyaye su daga abin da bai dace ba. Kuma yawanci kamar yadda muka faɗa, halin da mutum yake shiga yana tare da ambaton Allah. To mu dinga kiyaye wannan ambaton Allah din na wayannan munasabat, na wannan yanayi da muke shiga, don mutum ya shiga cikin fadin Allah subhanahu wa dhakirina Allah katiran wa dhakirat. Masu ambaton Allah mai yawa cikin maza, da kuma masu ambaton Allah ambaton mai yawa cikin mata. Allah yana so mu ambace shi a dukkan halaye, wato a dukkan yanayi da mutum zai shiga kansa. Shi yasa Allah ya ce fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Kuma hadith al-qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukake yace man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wanda ya ambace ni cikin wato zuciyarsa kansa shi kadai, Allah ya ce zan ambace shi cikin zatina. Wanda ya ambace ni cikin jama'a kuma zan ambace cikin jama'ar da sun fita shi, sune mala'iku. Saboda haka kuma neman kariya babu kamar mutum ya yi lafuzza na addu'a da annabi ya koyar, kamar wannan addu'a da kuma nema wa ƴaƴa addu'a na Allah ya kare su. Zaka ce wa ɗanka a'udhuka bi kalimati llahi tammati min kulli shaytan wa hamma min kulli ainin lam, ko kai kanka zaka yi wa kanka a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytan wa hamma min kulli ainin lam, da makamantan su addu'o'i ne na tahsinat, wato na kare kai. To wannan su ne abin da ake bukata, ba kare kai da abubuwan da shari'a bata koyar ba. Yau in an ce kare kai, mutane sai wani ya ce ya je ya sha maganin bindiga, maganin kunama, maganin maciji, maganin kibiya, maganin faduwa daga mota, wani sai ga ganshi da wani kambu a wani guru, wani wane ne, wani a cikin hula, wani a cikin mota kar mota ta fadi, wani a cikin gida za a je a binne kar barawo ya shiga. Wannan duka hanyoyi ne na shaidan, ba na Allah ba. Allah a tsarin da Allah ya yi wajen neman kariya shine a koma gare shi. Duk lokacin da kaga abu yana firgitar da kai, ka koma ga Allah, kai azkar. Wannan shine abin da ake nema. Amma idan abu ne wanda yake ga zahiri gashi kana gani, don idan muka ce duk lokacin da ana bayani irin wannan na cewa yayin da muna neman kariya, mu nemi kariya daga Allah da addu'o'i da annabi ya koyar da abin da aka shar'anta, sai kaga wasu don fusgar da hankalin jama'a sai a ce to ai ambaton Allah ko ka neman kariya, ai yanzu za ka yi wani abu na ka neman kariya ba daga Allah ba, kuma wannan ne shi ma laifi ne. Misali a ce ai in barawo ya zo maka za ka kira police, anan ai ba Allah ka kira ba, police ka kira. To kaga wannan barawo ya zo ka gan shi ai, amma a lokacin da barawo bai zo ba, Allah shi ya san barawon akwai shi ko babu shi, ko zai zo ko ba zai zo ba. Zaka ce Allah ka kare ni kar barawo ya zo kofar gidana, ko kar barawo ya tare ni a hanya. Shi yasa annabi ya koya mana addu'a, in kana tafiya ma kana tsoron wani abu zaka ce Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhuka min shururihim, ko Allahumma aghfinihim bima shi'ta. Wayannan addu'o'i na neman kariya mutum yana yi, baka san akwai abun ko babu, amma Allah ya sani. Ko akwai, idan ka addu'a Allah zai kare ka. Amma abu wanda yake hissi na zahiri ya zo, babu wani malami wanda zai karantar da mutum da gaskiya da zai ce wa'annan laifi ne. Misali yanzu ana sanyi, ba muna sa rigar sanyi ba don kar mu ji sanyi, ko ana ruwa sai ka dauki lema umbrella ka bude kana kare kanka, don kaga ruwan yana sauka ne. amma yanzu za ka ɗauki ambarela ka ce kana kare kanka daga bala'i daga sama, tunda musiba daga sama take saukowa, bari in kare kaina da ambarela zai yi, ashe Allah shi ya san akwai abin ko babu shi, in ya akwai shi yaushe zai zo shi ya sani, to shi da ya sani ɗin ka neman kariyan a wajen shi. Kuma wannan shi ne ɗabi'ar aikin annabawa da salihan bayan Allah, yayin da suka ga wani abu na tsoratarwa suna komawa ga Allah ne kaɗai, ba wani abu daban ba. Sannan kuma ambaton Allah a irin wannan lokacin wato sunna ce mustahabbi, ba za a ce farilla ne wajibi ba, amma yana kan zama dalili na samun kariya ga kai kanka ɗin da zuri'arka. Kuma wannan ya nuna ɗan adam kullum shedan yana dakunsa, yana jiransa, yana neman wato fursa, yana neman wata dama da zai cimma ɗan adam. Shi yasa kullum ake so mu dinga azkar, don in kana zaune haka gumdin shedan wani lokaci zai dinga fuzganka, ya dinga hura ka, ya dinga ingiza ka. In bai samu kanka a wasu lokutan da yake so ba, to ba zai ce shi ya gaji, wannan ya fi ƙarfi na bari in kyale shi ba. A'a, ko da bai same ka a kwana tara ba, zai ce na goma nan ko zan same shi. Kuma duk wani abu da bai kai ya kawo ba, zai iya neman kawo maka cikas ta wannan wajen. Amma idan muka yawaita ambaton Allah, to bi idinillah za mu yi nasara a kan shi, Allah ya ba mu kariya daga gare shi. Mun karanta waɗannan hadisai wato da suke bayani kamar hadisin wannan Juzama binti Wahabin, mun karanta ta halarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana so ya hana ghila, sai ga Romawa da Farisawa suna yi, kuma wato ba zai baya cutar da su. Sai kuma aka tambaye shi akan azl, sai ce wannan shine wa'dul khafi. Sai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, wanda yake cewa yana da wata baiwa yana yin azlu da ita, sai Annabi alayhi salatu wa salam ya ce idan Allah ya so ya halitta ba za ka iya sarrafa shi ba. Da hadisin Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. To waɗannan hadisan a farko dai mun yi magana akan mecece al-ghila. Al-ghila ita ce mutum ya tare da iyalinsa a lokacin da take shayarwa. Abin da yasa aka ambaci haka, saboda ana cewa idan mace ta yi juna lokacin da take shayarwa, to nonon zai canza, wanda zai zamanto kamar cutarwa ne ga jaririn da yake waje, har zai iya kashe shi. To amma wannan abu ne wanda yake nadir, ba shi ya fi yawa ba, yakan faru wani lokacin, to amma ba shi ne ya fi yawa ba. Abin da yasa malamai masana suna bayanin cewa wato aljanin ya samiddu ghiza'ahu kullahu min ummi, yaro jariri cikin gyatumarsa wato abincinsa duk yana samu daga gyatuman ne. Lokacin da shi yasa mace in tana shayarwa ba ta yin ciki, saboda tana gina ɗan da yake waje ne. To amma lokacin da ciki ya zauna, kuma nononta ɗin zai tsinke ya zamanto ba da amfani da zai bayar, saboda amfanin da ba ciki zai fito a shayar da jaririn. To yanzu saboda ɗan da ke ciki ɗin ana gina jikinsa da abin da da a waje zai zama nono, to yanzu ya zama na gina jikin ɗa. Kamar yadda idan ba ta da ciki haila zai zo, in ta samu juna hailan yakan tsaya, saboda abin da zai zama hailan yanzu an juya shi ya zama shi ne kayan da ake gina jikin jariri. To shi yasa wato ana gina jikin ɗan ne da irin abin da wato yake samu daga jatumarsa. To shi ne idan hakan ya faru na cewa dalilin cikin wato nonon ya zamanto bai kawo amfani har yakan canza, to yakan zama ɗan ya zo ya yi tasiri da shi. To wannan tasirantuwa ɗin shi ne wato ghila ɗin. To Annabi alayhi salatu wasalam da ya so ya hana, amma ya zo ya bari, saboda ga wasu suna yi bai cutar da su ba. Sai kuma al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin littafinsa wato Miftahu Daru Sa'ada yake cewa akan ghila ɗin, wa huwa shine wat'ul mar'ati idza kanat turdi', wato idan mace tana shayarwa a tare da ita shine wato ghila ɗin. Wannan yayi kama da wato ghila da ake yi na ya Laraba, mun ce suna kashe yaransu suna ƙanana, kada su girma su zamanto musu matsala. to wannan din shi ma wato kamar haka ne, amma wannan bai da haramci na wancan, wannan ba haramun bane, mutum yana kiyaye yi matukar an ga cewa ba cutarwa ga dan. In kuma hakan ya faru don wasu suna samuwa yayin da aka gano cewa mace tana shayarwa sai kuma ga ciki ya zo, to ba cikin za a je a zubar ba, a'a shi wannan da yake wajen yanzu a nema masa badal na abincin, wato wani canjin abinci madadin nonon gyatu masa, don sai a kula da shi. Shi kuma wancan na cikin ya rayu da abin da zai samu na nonon, shi na waje kuma a tanada masa abin da zai yi wanda mun ambata a wancan lokacin wasu daga ciki. To sai kuma zuwa gaba in suna ganin cewa wato mace tana samun juna a halin da kuma tana shayarwa, to kaga kenan ya zama tsakanin barata. Wasu matan haka ne, amma wasu mata matukar suna shayarwa ba sa samun juna har sai sun yaye sun fara al'ada sannan kuma ciki ya zauna. Wa'incan ba su da matsala. Wanda aka gano cewa akwai wannan matsala shikenan sai a dau mataki na ko azulu din ko wani abu mai kama da shi, wato domin sa rata don shi na wajen ya samu amfani da yake so. Kuma wannan yana daga cikin wato sa rata, wato ba za mu ce kayyade iyali ba, kayyadewa shine yankawa adadi kaza, in na samu kaza yara biyu sun isa, yara uku sun isa ko hudu sun isa, wannan shine tahdidun nasl kenan, an kayyade. To ba kayyadewa, a'a wannan din rata za a sa, wanda ake cewa child space. To za a sa ratan ne ya zamanto shi wanda aka haife shi ya samu kulawa mai kyau, kuma in ana so ya samu kulawa mai kyau to kada mace ta yi saurin yaye danta. Matukar yana shan nono, matukar ba ta samun juna. To lokacin da ta ce ta yi kasala na shayarwa, to ba mamaki ciki ya shigo. Kuma wannan din al'amurin nisbi ne, ba za a ce mutlaqan mata duka haka ne ba. Wanda tajriba da yau da kullun ya nuna cewa gaskiya akwai bambance-bambance a tsakaninsu. Allah ya dakatar da mu.
Masu ansuwa shirin fata mutunci yana na gidan gero ya taru ya fi sassan gidan lokaci da mata samu kwabugo ku yi tambayan kudin ka tambayan ba malam a nan gudunan namu su ne sukuri 7-6 7-6 7-6 7-7 sukuri 4 a kuma sukuri 9-1 6-5 2-8 2-5 4-0 sannan kuma akwai sukuri 9-0
akwai faɗakarwa kana so ka ɗau kira masu kira su yi haƙuri kaɗan. Wannan faɗakarwa wani ɗan uwa ne ya tunatar wato game da wayar hannu da muke amfani musamman ga yara ƙanana. Da yawa yau wani dalili ne ya sa wato aka yi wannan tunatarwa, kuma wani ɗan waya tura min na saurari bayanin wanda akwai buƙatar iyaye da kuma yayu duk dai wanda yake da yaro a gaban shi to ya kula da wannan amana. Abin da ya faru, yara suna ɗaukan waya, wasu suna saya da kuɗinsu, wasu Allah ya kiyaye sata masu ke yi. Yau ba abin da yake da wato farin jini na sata irin waya. Kaga mutum baka yi tsammani ba sai kaga barawan waya ne. To abin da ya faru shi ne an ga wasu yara ne suna kallon wannan fim na tsiraici a cikin waya. Sai aka zo aka kama, ina suka samu wannan? Ana faɗa ana nema a hukunta shi wanda ya samu wato aka samu abin a wayansa. Sai ya ce ai suma nan duk wanda yake da waya cikinsu yana da irin wannan funafunai na tsiraici. Sai aka karba aka duba da aka kunna aka bude wajen bidiyo zai zai kawo maka hotunan na bidiyo ba? To da ya kawo hotunan bidiyo din, duk hotunan fuskokin malamai masu wa'azi ne. Ashe fuskan malami mai wa'azin, wato bai wuce wa'azin ka ji minti biyu ba ko uku, sai gaban shi ne fim ɗin tsiraicin. Wannan kuma su waye suke musu? Masu tura fina-finai, masu tura waƙoƙi, wanda suna da wannan business center suke cewa ko menene, suna da kwamfutan su a cikin akwati-akwati na ƙarfe ko shaguna, suna zuwa naira 100-200 suna tura fina-finai. Kawai yaro zai je da waya, ya je da kuɗinsa, ya ce a tura masa fim kaza, sai a karba a danna a tura masa. Sai ya zo ya tara yara ƙanana ko ya tara sa'anninsa, yadda wani lokaci in lokacin buga kwallo ne za ka ga yara sun taru suna kallon ball, to suna taruwa suna kallon wannan fina-finai na tsiraicin. To yau da gobe kuma a kallace-kallace da suke ɗin nan, kaga dai shi wannan wanda nace suna sa karatu, wato suna yi ne don bar da sawu. Ta yi mutum ko wani malaminsa ko wani yayansa ko iyayensa suka tuhume shi ko suka karbi wayan su ga cewa su me yake kallo, suna budewa za su ga karatu ne. Nan danna bidiyo malami ne yake wa'azi, shikenan sai a kashe, a to wannan ai wa'azi ne. To da za a tura gaba, to sai a ga abin da ba a son gani. To kaga anan musiba za ta yi yawa. To dalilin kallon wannan kuma yayi yawa, wato yaro zai nemi ya kwatanta ya aikata. A kowanda yake gaya min ƙannensa yara ƙanana ne, ba su wuce shekara uku ba zuwa hudu, sai gashi yaro da yarinya sun zo sun tube karkashin tebur suna haduwa. Su suna yin abin kamar wasa, to amma da aka matsa musu wannan aina suka ga ana yin wannan, sai suka ce sun gani ne a ɗakin yayansu lokacin da yake kallo, su ma suna kallo. To wani kuma iyaye ne suke kallo tare da ƴaƴansu. Wani yana ɗaki ya ɗauka ɗansa ko ƴarsa tana bacci, shi ya buɗe yana kallo a bidiyonsa ko a menenensa, su kuma suna kallo. To yawan kalle-kalle ɗin zai sa mutum ya yi tunanin kwatantawa. Shi yasa ake samu kaga rafin ya yi yawa, fyaɗe ya yi yawa cikin al'umma. Me yasa? Yaron da bai kai manzilin balaga ba za ka ga ya san abubuwan da babansa ma bai sani ba. Yarinya ƙarama ita tana kallon gyatumar ta kamar bata san komai, ita gyatumar tana ganin ta yarinya ta bata san komai ba, ita kuma kamar ta koya gyatumar ta ɗin ilimi ta wannan ɓangaren. Wannan yaɗuwansa ya kai a wasu ƙasashe, a nan ɗin ma wasu ɗin ba za a rasa irinsu ba, wanda mun ji akwai su ɗin, wasu ma sun zo gabanmu. Sai ka ga abin yakan iya faruwa, zinace-zinace zai kai hatta a cikin family ana yi, tsakanin yaya da ƙanwarsa ko ya da ƙaninta ko mahaifi ma da ƴaƴansa ko kuma ɗa da gyatumarsa. Kaga dai abu ya kai inda ya kai, wanda da muna jin a Turawa ake yin wannan abin. Na taɓa ba da misalin yaron da ya zo yana sa abin ƙwaya na sa bacci a shayin gyatumarsa, mahaifinsa ya rasu, yana sa ƙwayan gyatuma tana bacci zai zo ya sadu da ita har gyatuma ta samu juna. Yanayin jikinta yana canzawa, ta je asibiti ana auna ta, sai aka ce mata barka. Me barka? Aka ce kina da juna. Ta ce yaushe miji ina ya rasu tukun? Za a ce min ina da juna, yau shekara kaza ba ni da miji. To ke da wa ne kuka zauna? Ni da ɗana ne a gidan. To me yake faruwa? Ga dai yanzu wannan juna ne, an gwada kuma junan ne. Sai aka dinga tambayanta me yake faruwa? Ai shine yake kaza yake kaza, kuma tana bacci. Shine aka nuna mata cewa lokacin da ya kawo mata shayin ta aike shi wani abu, sai ta zubar da shayin ta nuna kamar ta sha, tunda ta san bayan shayin bacci take yi. Sai ta kwanta kamar tana baccin, da ta kwanta kamar tana bacci sai yaro ya zo ya fara bude ta. A nan ta tashi, ashe ɗanta ne ya bata ciki. Me yasa? Yana wannan kalle-kallen ya kasa hakura. To waɗannan masu tura fina-finai a yi musu nasiha su ji tsoron Allah. In yaro ne ya zo kai ko babba ne in ka tura masa bim na tsaraici kai ka sani kai ma kana cikin wannan la'ana din kai ma kana da zunubi irin na wanda yayi irin na wanda ya tura irin na wanda ya gani kai kuma ka dauka wannan kudin da ka samu ta wannan turawan haramun ne don kana yada barna ne innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha fil ladina amanu yada al fahisha ne cikin jama'a akwai uban da yana gida ƴan'ansa mata ne kawai sai ji suna kyalkyale da dariya dare kuma yayi dare da ya ce shi ya leka irin wannan film din suke kallo kaga irin wannan zai sa su zo suna yin wasu abubuwa wanda ƙarshe zai gajiyar da tunaninka kenan na farko waɗanda suke sa irin wayannan fina-finai wuraren da suke turawa a ɗauki mataki a kansu ko a faɗakar da su ko a yi musu nasiha ko a yi musu wani ƙaidi na banda tura wayannan fina-finan wanda kuma shi yana ganin ya kai zai iya yi da kansa ko ya yi downloading tunda abun ya lalace ya kai lalace malam mutum zai yi lalata da mace zai ɗauka da bidiyo kaji kwanan nan ma abin da ake faɗa wanda ya yi lalata da ita ya ɗauke ta da bidiyo sai da ta zo za ta yi aure sai ta ya tura mata akwai wanda su maza ne subhanallah luwaɗi suke yi kuma suna ɗaukan kansu da bidiyo har suna turawa YouTube ana biyan su kuɗi duk wannan ɓarnan suna ta yaɗuwa ashe akwai buƙatar faɗakarwa wanda bai shiga ba to Allah ya kiyaye wanda ya shiga ya fito daga ciki iyaye kuma su kula kar a bar yaron da bai kai ya rike waya ba kar a bar shi ya rike waya waya buƙatar ce za ta sa a rike ba abun kwalliya ba ne ba ado ba ne wanda ya kai ya rike waya a dinga tsawatar da shi kada a sakar masa ya yi duk abin da yake so ya shiga duk inda yake so ba alkhairi ba ne saboda haka mu mun ji kurakuran kuma mun faɗakar Allah ya sa mun sauke nauyin da ke kanmu kuma an kunne ya ji din ya yi aiki to Allah ya sa mu yi aiki barakallah
masoro babu goyon zuwa insha Allah 7-7 8-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- ba ma jinki kwata kwata kowa majinka
ko kai za ka daga muni
malama gaskiya ba ma jinki kisa ki ku saki bugowa assalamu alaikum
assalamu alaikum
yawa wa alaikum assalam bismillah lafiya kalau
malami ina bukatar san addu'a ne da Allah
to
ina ne shin wani hali wallahi
Allah ya biya miki Allah ya yi masa
na da
Allah ya yarda shi. Amin. Allah ya rinda yi godiya Allah ya ji kuma ya zalla ya biya buƙatu. Barakallahu. Mai kula. Mallan wannan cewa
assalamu alaikum shin wanda ya je sallah sai ya samu raka'a biyu. To daga nan sai da ya samu raka a biyu na ƙarshe in ya tashi ya zai yi
ya kabili malimin ya kabili ne bana
to
ya zo kuma shi na bayan ya zai yi malin shi shi ne tambaya malin
shi ma kabilin zai yi ha shi kabili ya yi tare da imam
ya yi tare
in kabili ne ba za ka tashi ba sai kai tare da imam don sai ya yi sallama za ka tashi ka kawo sallanka in ba addini sai ya yi sallama za ka yi ta in ka kawo ƙarshen sallanka in kai sallama kai ma sai kai
assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
ايه
انا بقدر اكمل مكتب الله ما يكون الله يبارك لك العافيه
السلام عليكم
مريم بايا فيتا
حرز بايا فيتا
كوا وين
وعليكم السلام مريم نايك بايا فيتا ايه
هاكو ليه دمك
eh ba ma jinki ne
to za ka iya ji sai daga dambar
ka juna jinki to shi ke nan ki dan saurara mu gani dan bari insha Allah mallan ya tashi sai mu yi magana da ke insha Allah dan saurara kin ji amin mallan amin 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 Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Bismillah.
Na kwana ku.
Marhaba.
Na gida ne tambayin ki.
Dama ina so malami Sania addu'a an kama kani na ni wallahi.
Ta.
A Sania addu'a kuma an kawo ni addu'a a bani ta ya shirye shi.
Ta.
Sannan
gode. Madalla sannan. Assalamu alaikum. Mana akwai dan da maka dan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Ina tafi.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tunda.
Ya salam ku
alaikum. Na fara nan ya.
Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum
wa rahmatullahi
wa barakatuh.
Yawa, ina kore da gorgiya a kan ni.
Na'am.
Yawa da ji goda doyi, mun yi gaya, goda doyi, fatul doriya, goda doyi, kasuro gaya, goda doyi, mushiro gaya, amma so goda ajiya wadi. Da ji to gamu min ba, wani bakku banna gamu min ba. Nana ni la. Ya fallo duniya duniya musamman kasuwa karago kudu ko wasu ke mara ni lawo azu karago kudu ko kama bin dikin da ba dikira da san duniya mashi ne ngai kudu ne ngai haka kudu din da ngai ga din da ngai har ba ko ido da na
ngala insha Allah
ba sha Allah kliwa ki hote na
barakallah
Assalamu alaikum malam wanda wata tambaya ce malam wanda ya samu sallan juma'a rakka daya idan zai cika bai yana karatu zai yi ko zai asirce
sallar juma'a
sallan juma'a kuma da baya ma ya yi addu'a kan makalla
na sa kana
Assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah
bismillah
Ina kwana malam.
Na rawa lafiya.
Dan Allah malam muna neman addu'a.
Na'am. To Allah ya biya mana.
Na'am.
Barakallah.
Yaron kuma Allah ya biya mana.
Amin. Amin ya Rabb.
Assalamu alaikum. Bismillah.
Masha Allah. Wannan ina bin gida.
Na'am.
Wanda yana da job da Allah ya saka da ni yana da hanta da to wannan kuna kuma ba zan da ya mu da na yawa.
Na'am.
Kuma da so samu da ba gode da ya da ta da to. Kuma ina kuma da ana da hanka da gode.
Masha'Allah, mun gode mana. Dole sai an ko kuma ba ku. Kuma ko wani sai sai ya an ko akan maka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Lafiya garo, bismillah.
Mama, na mu ya yi mu ne su.
Na?
Na ya yi mu ne su ma da tsaron ce da yau.
Eh.
Ine, ne na so ne da tsaki.
Kun ce ba a cire daga rafi ba idan kuma sai ka zo sai an yi wani sauki.
Kace
ba za ki aure
ba kuma sai ba za ki aure ba haka za ki kuma wajen shi komai.
ki ga mishi shi yayi tambayan
kadi
ah shi yayi tambayan
assalamu alaikum
wa alaikum
assalam wa alaikum assalam wa alaikum
assalam alhamdulillah daga cikin laddukan ranakun juma akwai sanda imam din yana kuduba akan so kowa ya shiru ba tare da ya magana ba
na
to malam mu kuma ɗan arziki ne to menene hukuncin maganganun da muke dangane da gyara mutum wani sauransa ko wajen ababen hawansa da makamantan haka to wannan hukuncin mu ya sauka akan mu ne a matsayin mu ne ɗan arziki masu kula da masallaci
na
shi ne tambayan da muke da
to kana saurara kuma kana da mai kallo
okay
sana assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
na fara ku Allah ya sa wannan albarka a cikin zuciya da kuma Allah ya sa mu albarka a zuciyanku
amin
amin barakallahu fiki
assalamu
alaikum Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Lafiya, alhamdulillah.
Tambaya na shi ne dan Allah wannan aturi ne kamata ne ta kaba ta rinka yi zuwa ga mamace sannan wannan aturi ne kamata ta rike da yayin da nake da nuna cewa. Ina da
bayani. Kina saurara?
Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Barka
Allah. Hello.
Na'am,
bismillah.
Awa, ina da tambaya.
No, bismillah.
Kullum misali suna tare da matan shi. To kana baka mishi rai sai yake a cikin bakin da yake cikin gida na sauki. To amma kuma bai ba ta takarda ba shi ne na so nayi tambaya sakin ya tabbata ko kuma dai akwai gyara a ciki
na'am
ya ta ne ke magana daga layin kuruwarka
to masha Allah baka cikin da
na farko dai addu'o'i suke nema da wacce aka kama musu yan uwa kusan su biyu ne da masu damuwa da neman shirya da ya'ya sai wanda yake tambaya akan cewa azkar din da ake yi na shiga bayan gida ko shiga masallaci ko shiga kasuwa shin koyaushe ne zai faɗa in zai shiga kasuwa ko in zai shiga bayan gida zan ba ka ansa ne akan wato na masallaci da aka tambaye Sheikh Ibn Baz rahimahullah akan shin idan mutum ya shiga masallaci ya tahiyyata al-masjidi ya zauna sai ya fita zai dau wani abu ko ya jefar da wani abu amma fitan nashi da niyyar zai koma in ya koma sai yayi ya ce a ba sai yayi ba wannan din da yayi na farkon ya wadatar to kai ma anan in zaka shiga kasuwa zaka yi addu'a ta shiga kasuwa ka shiga kasuwan amma ka fita ka ba wani abu haka ko ka fi wani abu ka koma daban ne da kuma ka fita daga kasuwan ka tafi gida sai ka tana ban sayo wani abu ba bari in je in saya kaga wancan fitan da wannan fitan ba ɗaya bane kenan duk lokacin da kai fitan da ka fita ne kuma yanzu zaka sake shigowa ne don wani abu to wannan zaka yi addu'a din haka bayan gida misali ka shiga bayan gida zaka shiga kai wanka ko kai wani abu ko kai wanki da farko kai addu'a ka shiga don wasu suna wanki a bayan gida to sai ka zaka fita ka dau wani abu ko kuma ka yi addu'a ka shiga zaka dube kai wanka ashe ka bar sabulu ko sabulun ka ya kare akwai sabulu a waje sai ka fita ka dau sabulun, to ba sai ka jaddada addu'ar ba, tunda da ka yi addu'an ka shiga kuma ka fita ne da niyyar zaka koma. Wallahu alam, wannan addu'ar kai ta farkon ya wadatar. Sai wanda ya samu sallar juma'a raka'a ɗaya ko in ya tashi zai yi karatu al-fatiha da sura ne a bayyane. In ka samu raka'a ko ɗaya bane, misali ka zo ka tadda su a tahiyya, to wannan in imam ya yi sallama in ka tashi a zahar za ka yi raka'a huɗun za ka yi, tunda baka samu raka'a ko ɗaya ba. Amma in ka samu ka raka'a raka'a ɗaya, to za ka cika ɗayan kamar yadda ka samu ɗayar. Sai wanda yake tambaya akan shi ɗan agaji ne, idan imam yana huɗu ba an ce an shiru, sai kuma gashi su suna cewa mutane su yi shiru ko su yi kaza su yi kaza. Wallahu alam. Ka ji an san ko? To zan bincika zuwa gaba insha Allah. Shin wanda yana wani aiki yaya matsayinsa, shin an ɗauke masa ne? Tunda hadisi ya nuna hatta ko da wani mai surutu ma ka ce masa ya yi shiru, kai ɗin ka yi lagu.
Na'am.
Mai cewa addu'a ga mamaci ko neman shiryar da yaya, akwai wasu tagamammen addu'a ne? Addu'a ga mamaci iyaka addu'ar nema musu gafara ne.
Na'am.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afihi fi kabrihi. Allah ka gafarta masa, Allah ka ji kansa, Allah ka ba shi lafiya cikin kabarinsa. Da dai sauran addu'o'i da ake yi, amma ko da wace irin addu'a ake yi dai a dinga shigar da mamaci, kar wasu din lokacin da ake jin radadin mutuwan shine ake da himman addu'a, amma bayan wata shida shekara ɗaya sai kaga an manta da yin addu'a ga mamaci, wannan ba daidai bane. Matukar mutumin ka ya mutu, ka zama kana masa addu'a a duk lokacin da ka tashi yin addu'a ga kanka ko ga wasu bukatunka. Sannan yara Allah ya shirya da su, su ma haka za a yi musu addu'a, da yaren da kike za ki musu addu'a Allah ya shirya da su, ko kuma ki ce Allahumma aslih li zurriyyati, ko rabbi habli min as-salihin, ko rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya zamanto dai ana musu addu'a ko da yaushe, kuma ana iya ai sadaka, ai tawassuli, iyaye da haka suke yi, suna sadaka, suna tura ƴaƴansu gun malamai su kai sadaka, kuma a yi musu addu'a. To yana da kyau a dinga yin haɗa addu'a da sadaka, kar addu'a kaɗai ake yi, ko mamacin ma naka da ya rasu ko naki da ta ya rasu, to bayan ana musu addu'a ɗin a yi musu sadakan wani abu, musamman sadakar jariya, wani abu da ladan zai dinga gudana ga mamacin. Yana da kyau a yi hakan, don kai ma baka san taka yaushe za ta zo ba, to ko baka nan kuma wancan alkhairin zai isa ga shi mamacin. Na'am. Sai kuma mai cewa wanda ya ce da matarsa ki je gidanku na sauki, amma bai ba ta takarda ba. Ki je gidanku, wannan muhtamal shi yana iya ɗaukan fuska biyu, me kake nufi? Amma na sauki, ai wannan zahiri ne, ka sake ta, ka faɗi kalmar saki, sannan kuma kace baka ba da takarda ba. Ba da takarda don shaida ne, ba don sake akwai ko babu ba. Amfanin ba da takarda shine shaida, wani zai yi sakin ya zo yana musawa, shi ya ce bai saka ba, sai a nuna masa ga takardar da ka bayar na saki. Kuma idan mutum ya ba da takarda na saki, ya kamata a rubuta, in an koyi kwanan wata, to in babu a rubuta, don wasu za su kai sakin su ɗaya, biyu, uku, sai su zo suna musu, shi ya san ba haka bane. Kuma wata matar ma ita ma za a sake ta ɗin, ko da yake musun mace ba shi ne yake da tasiri ba, ba kamar musun namiji bane, domin namiji shi ke riƙe da daman, yake riƙe da akalar auren. To in ya ce bai saka ba, za a saurare shi. To amma idan akwai dalili na cewa eh ya saka, eh gashi takarda da ya bayar na rana kaza, rana kaza kuma gashi a waya ya tura, rana kaza kuma ya zo da su wane a gabansu ya faɗa, kaga saki ya kai uku. To wani amma zai yi sakin ya mayar, ya sake ya mayar, sai ya kai uku tukun, sai ya ji cewa yanzu ne ma ya fara son ta. Kuma dama jarrabawa ce daga Allah, duk wanda bai kiyaye doka ba Allah zai jarrabe shi. To ai har tara da yawan sakin mata kuma wannan wanda kai tambaya saki ya riga ya tabbata sai dai in bai kai uku ba sai ku zauna ku yi komen ku in kuma ya kai uku salamun qawlan min rabbir rahim. Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. Allah ya gyara halayenmu da halayen 'ya'yanmu da matanmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasa wanda suke nufi mu da alkhairi a ko'ina. Allah ka nuna musu alkhairi. Wanda suke nufi mu da sharri Allah karka ba su nasara a kanmu. Ya Allah duk wanda yake nufin bayinka da sharri ko hasada ko sihiri Allah ka mayar masa da kaidinsa. Duk wani mai sihiri Allah ka mayar masa da kayansa. Allah ka kubutar da mu daga sharri masu sharri. Duk wanda yake kallon dan uwansa da idon hasada da aini da kambun baka Allah ka mayar musu da kayansu. Allah ka kare mu da kariyarka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
آمين.
اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
آمين.
اللهم اقنا شر الساحرة والمشعوذين. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اسر أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انزل الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسر أحوال أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقن دماءنا ودماء إخوان المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.